أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يا مسلمي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ممكن تجمعنا زنتي أكان أبن ديدن غنتي biyan azumi da kafara muka gwada muka yi zance akan bagire da mutum inda zai biya azumi ne kawai ba zai yi kafara ba da inda zai yi azumi kuma yayi kafara mu yi zance akan wannan bagirai guda biyu yau zancen da zamu yi da farko zamu yi zance akan wayansu bagirai da yake mutum ba zai biya azumi ba kuma ba zai fidda kafara ba da farko kahuri da yake ya musulunta ba zai biya azumi da yake ya wuce sa a halin da yake kahuri ba yani tun balagansa har an da ya musulunta ala sabilin misal daga balagansa zuwa musuluntan saurin shekara 10 ko 20 azumin shekara 20 duka ba zai biya ba kuma ba zai fidda kafara ba sa'annan bagire na biyu da yake mutum ba zai ranka azumi ba ba kuma zai fidda kafara ba shine tsoho ko tsohuwa da yake baya azumi to ba zai fidda kafara ba ba kuma zai biya ba amma idan ya zamana yin azumi kawai yana masa wuya ne ya yayi amma ya wahala ko taya tayi amma ta wahala to anan wajibi ne a kowani rana wannan sowo ko sowuwa mishi ya ciyar da abinci muddi daya ya ba miskini wannan bagirai guda biyu da muka izance akan su cewa kahuri da ya musulunta ba zai biya bashin azumi ba kuma ba zai fidda kafara ba sowo ko sowa da yake azumi bai yayi azumi sam ba zai ciyar ba ba zai fidda kafara ba sai dai idan ya yi azumin amma mai zai wahala kawai zai ciyar ne kowane rana zai ba miskini daya muddi daya na abinci bayan haka mun zance cewa a cikin littafi da muka yi kan batun sallah mun zance cewa idan mutum ya kwan babu babban ɗansa shi zai biya masa bashin ibadun da ake binsa idan uba ya kwan babu ɗansa babba shi ne wannan zai biya masa bashin azumi da ake binsa akan ihtiyati kuma wanne yake istihbabi an so mada babba ya biya ma uwarsa amma biya azumi da yake ana bin ubansa wannan wajibi ne amma na uwarsa mustahabbi ne wannan shine hukunci na shari'a azumin matafiyi matafiyi da yake a cikin sallansa dukkan sallah ma'abuci raka'a hudu zai yi sa raka'a biyu ne to haramun ne akan sa yayi azumin watan ramadan amma wajibi ne bayan haka ya biya wannan azumin amma matafiyi da yake yana cika sallansa yani sallansa ba kasur bane shine kamar yadda muka yi bayani cewa wannan shi tafiyan yani aikin sa ne tafiya kamar yadda muka yi bayani kamar direbobi a cikin littafin sallah a cikin babi da muka yi zance kan sallan matafi shi wannan mutum da yake aikin sa shine tafiya babu shakka kamar yadda muka yi bayani zai cika sallan sa kuma zai yi azumi to menene hukuncin azumi na matafi matafi yana da halaye guda biyu wani hali na farko shine lokacin da zai tafiya yani zai bar gidansa ya fita zuwa ga inda zai fiskanta yayi tafiya hali na biyu a lokacin da zai dawo garin sa to ya hukuncin wannan halayen guda biyu da farko idan ya fita gabanin sallan azhar lokacin da ya kai haddin da yake karshen wato mu ce karshen bango na garin sa da yake wurin ne tarakhusi da aka basa ko rangwami da aka basa na cewa sallan azhar da la'asar da magarba yayi su da lishayi afwan azhar la'asar isha'i yayi su qasaru wannan haddin idan ya kai wurin gabanin sallan azhar to a wannan lokacin azumin sa ya bata idan kaban sallan azhar ya kai haddi na rongomi da aka masa cewa bazai cika sallan azhar da la'asar da isha'i ba to in yana azumi ne azumin sa ya bata kuma wannan mutum bazai iya ya ci abinci ko ya sha wani abu kafin ya kai wurin ba sai ya kai wannan haddin rangwami to lokacin ne zai yi me ya ci abinci ko ya sha ruwa idan bai kai wannan haddi ba sai ya sha ruwa to nan akan ihtiyati wanne yake wajibi ya kamata ya fidda kafara yani ya bar gidansa kafin ya kai haddi na rangwami sai ya sha abin nan ruwa ko da yake ya kai amma bai kai ba sai ya sha to anan ya kamata ya fidda kafara akan ihtiyati wanne yake wajibi amma idan ya zamana bayan azhar ne ya fita gidansa to nan azumin sa ya inganta azumin sa ya inganta bai bata ba sai ci gaba da azumin nasa wannan shine hali na farko hali na biyu lokacin da zai dawo zuwa garin sa a wannan hali wannan lokacin zai dawo zuwa garin sa ne gabanin me azhar ko a'a zai kai inna yayi niyya zai zamna wurin kwana goma to a wannan huska na farko gabanin azhar idan bai yi wani abin da yake yana bata azumi ba kaman bai ci abinci ba ko bai sha ruwa ba ko abin da yake mai yana bata azumi to anan sai yayi niyya sai ci gaba da azumin sa kuma azumin sa ya inganta idan bai wani abin da yake ya ba zai bata masa azumin sa ba wannan huska na farko kenan a cikin wannan hali na biyu huska na biyu idan ya aikata wani aiki da yake ya walwale masa azumin sa ya bata to anan bazai yi niyyan wannan azumin ba kawai abin da zai yi ne shine zai ranka wannan azumin ne amma idan ya zamana bayan azhar ya kai gida ko ya kai garin sa to nan babu shakka cewa azumin sa ya bata wajibi ne akan sa bayan azumin wata Ramadana ya biya wannan bashin azumi da ya tabbata akan sa. Anan idan muna zance akan hali na biyu da yake lokacin da mutum zai dawo zuwa garin sa. Nan ba mu zance cewa mutum ya kai haddin nan na rangwame. Abin da yake shine mutum ya kai garin sa, ya shigo cikin garin sa, to shine lokacin idan ya kai bayan gabanin azhar mu yi zance kan hukuncin sa. Idan ya kai bayan la'asar kuma wannan an san cewa bayan azhar idan ya shigo babu shakka cewa azumin sa ya bata. Saboda shi abin da ya danganci azumi ba in ya kai wannan haddi lokacin da zai dawo cewa shikenan yayi niyyar azumi ba, a'a sai ya shigo garin sa lokacin zai me ya jaddada niyya yayi azumi gabanin azhar. Abin tambaya da masu bin wannan shirin namu za ce idan da abin da ya kamata a muna bayani ne shin ko ya ake yi ko ya za ya a tabbatar da watan nan na Ramadana. Wannan abu ne da ya kamata da mu fara zance a kansa. Amma wannan shirin namu littafin da muke bayaninsa a nan haka malamin ya shirya wannan littafi nasa. Babu shakka cewa tabbatan watan nan na Ramadana ko tabbatan farkon wata yana tabbata ne akan wannan huskoki da zamu ambata. Da farko mutum kada kanka kaga wata, to anan kaga wata azumi ya tabbata akan ka, wajibi ne kai azumi in watan Ramadan ne. Huska na biyu shine wani adadi daga mutane su ce sun ga wata, wannan adadin nan yawan su zai me zai gadan maka da yakini da kwanciyar zuci cewa lalle an ga wata. Saboda wayannan mutane da suka zo suka ce sun ga wata, hankalinka ba zai karba maka cewa wayannan mutanen duka sun yi taro ne suka zo suka maka kariya. Saboda Allah wani ya fito wuri kaza, wani ya fito wuri kaza, su duka suka ce maka sun ga wata. Ko cikin su akwai mutane da tawa da yake su yi irin wannan abu, abu ne da hankali yake nisanta wannan. Idan zancen su ya kai ya gadar maka da yakini, to babu shakka cewa wata ya tabbata da wannan yakini da ka samu. Huska na uku shine mazaje guda biyu adilai su zo su baka labari cewa sun ga wata a yau, farkon wata ne a wannan rana, shi ma za ka yi kai aiki da shi. Ko huska na hudu ya zama watan nan na Sha'ban ya cika 30, to gobe za mu tashi da azumin watan Ramadan kenan. Ko watan Ramadan ya cika 30, wato kashe gari idi kenan. Huska na biyar shine hakimu shari'i ya ce yau shine farkon wata. Kuma mu yi bayani bambancin tsakanin hakimu shari'i da marji'i da ake taklidinsa. Insha Allah a sabon saduwa, saboda kanancin lokaci, lokacinmu ya kare, a sabon saduwa za mu yi zance a kan wayansu mas'aloli guda biyar in Allah ya sa. Akwai lokaci a bayan saduwanmu za mu shiga zance a cikin littafi na i'tikafi, kamar yadda muka sani sau da yawa a cikin fikihin nan na Ahlul Bait salamullahi alaihim, idan aka yi zance akan azumi, littafi da ake yi bayan wannan shine zance akan i'tikaf. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.